Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan kuna nan lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki, muke farincin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Litinin 9 ga watan Mayu shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya.
Shugaban Rasha Vladimir Putin a yau Litinin ya zargi kasashen yammacin duniya da yin sanadin mamaye kasar Ukraine da yayi. Yana mai cewa Rasha ta dauki matakin ne a matsayin mayar da martani ga abin da ya kira wata barazana da san ba za a taba amincewa da ita ba a kusa da kan iyakokinmu. A yau Litinin ne ƴan kasar Philippines ke kada ƙuri'a don zaben sabon shugaban kasa. Yayin da dan habbararren mai mulkin kama karya kuma mai fafutukar kawo sauyi da ƴancin dan adam a matsayin daya daga cikin fitattun ƴan takara a wannan ƙasa ta Asiya.
Kanin labaran duniya kenan. To a cikin shirin har ila yau za ku ji cewa kungin malaman jami'o'i a Najeriya ta ASU ta ƙara tsawaita yajin aikin da take yi, lamarin da yasa dalibai ke nuna rashin jin dadin su kan wannan lamari.
Akwai wani yarjejeniyar da muka shiga tsakaninmu da gwamnati a 2009, ya kamata a sake a duba a ga su abubuwan da muka yarda da su da gwamnatin. Har yanzu gwamnati ta yi abubuwan da ya kamata ta yi.
Wannan yajin aiki da ya kamata a janye shi da suka kara ya matukar sa ni cikin bakin ciki.
To a jihar Adamawa Najeriya ko za ku ji cewa ma'aikatan lafiya na asibitin Kwararru ne suka gudanar da wata zanga-zangar lumana. Za ku ji menene bukatunsu. Muna kuma tafa da shirin ilimi da ma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email. Amma dai bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labarun. Shugaban kasar Rasha Vladimir Putin a yau Litinin ya zargi kasashen yammacin duniya da yin sanadin mamaye kasar Ukraine da yayi. Yana mai cewa Rasha ta dauki matakin ne a matsayin mayar da martani ga abin da ya kira wata barazana da san ba za a taba amincewa da ita ba a kusa da kan iyakokinmu. Da yake jawabi a wurin faretin soji na tunawa da shan kashin da Jamus ta yi a yakin duniya na biyu, Putin ya yi magana game da bukatun Rasha na tabbatar da tsaronta, wanda Rashar ta yi a watanni da suka gabata gabanin mamayar da ta yi a ranar 24 ga watan Fabrairu, yayin da ta sha nana ta cewa ba ta da shirin kaiwa makwabciyar ta hari. Jami'an Amurka da na NATO sun gana da jami'an Rasha sau da yawa, amma sun yi watsi da wasu bukatu na Rasha, kamar Ukraine ta yi alkawarin ba za ta taba shiga NATO ba. Kasashen NATO ba sa son sauraronmu, ma'ana a gaskiya suna da irin nasu tsare-tsare na daban, kuma mun ga hakan, in ji Putin a yau Litinin. Ya kara da cewa ta bayyana cewa an yi yunkurin sake daukar wasu matakan musguna ma jama'a a Donbas, mamayar yankunan kasarmu na tarihi ciki har da Crimea. A yau Litinin ne ƴan kasar Philippines ke kada ƙuri'a don zaben sabon shugaban kasa, yayin da dan habbararren mai mulkin kama karya kuma mai fafutukar kawo sauyi da ƴancin dan adam a matsayin ɗaya daga cikin fitattun ƴan takara a wannan ƙasa ta Asiya mai bin tsarin demokradiyya wanda ke cike da rarrabuwan kawuna. Fernandan Marcos Jr., wanda ɗa ne ga shugaban da yake amfani da sunansa, wanda aka hambare a wani bore da aka yi da goyon bayan soji a shekarar 1986 mai lakabin People Power ko ƙarfin jama'a, ya sha gaban saura a ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a ta gabanin zaɓe, sai dai abokiyar karawarsa ta kusa, mataimakiyar shugaban ƙasar Leni Robredo, ta shiga cikin kaduwa da bacin rai game da yiwuwar sake samun wani Marcos din, kuma wanda zai sake kwace kujerar mulki tare da yin amfani da dimbin masu masa yakin neman zabe na sa kai don su yi zagon kasa ga takararta. Wasu 'yan takara takwas da suka hada da tsohon dan damben Manny Pacquiao da magajin garin Manila Isko Moreno da tsohon shugaban 'yan sandan kasar Sam Pamphilo Lacson sun kasance a can baya sosai a ƙuri'ar binciken jin ra'ayin jama'a.
To an jima kaɗan, Hanifa za ta sake dawowa da ƙarshen labaran duniyar an kawo, amma kafin nan bari mu kawo muku ɗaya daga cikin rautunan da muke tafa da su. Ƙungiyar malaman jami'o'in Najeriya ta ASU ta sake tsawaita yajin aikin da ta fara tun a farkon shekarar nan, inda ta zargi gwamnati da yin biris da bukatunta, waɗanda suka haɗa da sabunta matsayin da ɓangarorin biyu suka cimma tun a shekarar 2009. Dr. Christopher Piwuna shi ne mataimakin shugaban ƙungiyar malaman ta ASU, ya kuma yi wa wakilin muryar Amurka Halima Abdulrauf da ke Abuja ƙarin bayani ta wayar tarho kan wannan mataki da suka ɗauka.
Bayan mitin nan ne ga muka gama ci, mun ƙara jan wannan yajin aikin na wani wata uku kuma yanzu haka, domin halin da gwamnati take nuna mana. Minista Ingige da shi Umajuba sun nuna ma 'yan Najeriya cewa maganin ilimi ba damuwansu ba. 'Yan Najeriya dai da suke wahala da iyayen kansu ba damuwansu ba. Kuma yanzu nan ma gwamnatin da kanta ta nuna mana cewa in ba maganar zaben da suke gabansu ba, su ba su san wani abu. Amma NLC, TUC sun nuna mana cewa za su shiga tsakaninmu da gwamnati a kawo ƙarshen wannan yajin aikin da muka shiga ciki. Kuma indai sun ci gaba yadda suke yanzu na haka, muna fatan nan da ko sati ɗaya ko sati biyu ko sati uku za mu ji cewa wannan yajin aikin mun janya shi.
Menene dalilanku tun farko da kuka tsandama cikin yajin aikin?
Tun daga farko dalilan da ya sa muke yajin aikin nan ba wani wai kuɗaɗe ne za a ba mu kan 'yan ASU ba. Kuɗaɗen da ya kamata a tura ma universities ne a samu a yi gyara, kuma gwamnatin kanta ta san gyare-gyaren da ya kamata a yi a university. Amma akwai wani yarjejeniyar da muka shiga tsakaninmu da gwamnati a 2009 ya kamata a sake a duba a ga su abubuwan da muka yarda da su da gwamnatin. Har yanzu gwamnati ta yi abubuwan da ya kamata ta yi, ya kamata bayan shekaru uku mu sake mu duba yarjejeniyar nan mu yi wata sabuwa ba yi wayannan abubuwan ba. So a shekarar da ya wuce din nan 2021 ni zama da gwamnati ta tura Babalakin SAN shi ne ya jagoranci gefen gwamnati, bayansa Professor Munzali Jibril ya zo ya yi. Mun gama wannan abubuwan duk tare da su. Tsoron a sa hannu ne kawai. Gwamnati fiye da shekara yanzu ba su duba ba, ba abin da suka yi. So wannan na cikin ɗayan abin da ya sa muke kan yaji yanzu. So muna son 'yan Najeriya duk duniya ma ta sani wannan UTAS da muke magana a kai ba wai zama kawai muka tashi muka ce za mu yi UTAS ba. Gwamnatin ne da kanta ta ce mu je mu yi. Mun je mu yi kuma yanzu ya zama rigima.
Kun tsawaita wa'adin da kusan wata uku kenan, kuma ɗalibai na ta cewa su ma za su fantsama kan titina su nuna bakin cikin su a game da wannan mataki da ka dauka.
Gaskiya mun tausaya mai ɗaliban makarantun, mun gane cewa wannan matakin da muka dauka ba su samu da sauki ba, amma muna son ɗaliban nan su duba baya ajujuwan da suke da sha jami'o'in nan ta ya aka same su. Har fa 'yan makarantar nan su manta wannan gwamnati ne da ta yi daga cewa ta ƙara school fees. Mu ne fa muka ce kara ƙara school fees. Yanzu nan in an bar gwamnati sai da makarantun ma suke son su yi ma kansu. Mun gane cewa yana da zafi cewa kun yi wata ɗaya biyu wata uku na gida. Inda a ce muna da gwamnatin da ta san muhimmancin ilimi, da ba za mu yi wayannan abubuwan ba. Mu ma muna son mu koma aikin. Wata biyu kenan yanzu ba a biyan mu albashi.
Wani kira za ka yi wa gwamnatin tarayya?
Su yi hankuri su ɗauki ilimi da muhimmancin da ya kamata a ƙasar nan.
Mataimakin shugaban ƙungiyar ASU Dr. Christopher Piwuna kenan. Ta kokarin jin ta bakin ɓangaren gwamnati kan tsawaita yajin aikin da malaman suka yi ya citira, amma mun ji ra'ayin wasu ɗaliban Najeriya dangane da tsawaita wannan yajin aiki da ya ƙi cinyewa.
Sunana Usman Abubakar, ɗalibi mai karanta harkar likita a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. Wannan yajin aiki da ya kamata a janye shi da suka ƙara wata ya matukar sa ni cikin bakin ciki, saboda ina tunanin dama karatun namu yana da tsawo, ina tunanin wannan yajin aikin da suka ƙara zai ƙara sa karatun tsawo, dama karatun namu na da tsawo. Sannan kuma gashi nan muna zaune a gida ba abun yi ba komai. Irin wannan wani lokacin yakan iya sa wasu su je su shiga cikin wasu harkoki da bai dace ba. Saboda haka wannan yajin aiki gaskiya ya matukar sa ni bakin ciki.
Assalamu alaikum, sunana Takat Sambo, ni ɗaliba ce daga nan Bayero University na Kano. Ina karanta English, ina kuma aji na ƙarshe Daman shiri na kamun wannan yajin aikin shine zan rubuta first semester exams ina, la rubuta jarabawa na farko na semester na farko. Daga nan kuma har na fara project. Na fara rubuta project ina wanda daman ina son samanin a shekaran nan zan gama makaranta a kuma je bautar kasa. Amma kuma kaga da wannan yajin aiki da aka fara, lallai kuwa bana sa samanin zan gama makaranta a wannan shekaran domin ban san yaushe za a mada daga wannan yajin aikin ba. To kaga kuwa aiki ya koma baya.
Sunana Hamza Abdulsalam Ibrahim, ɗalibi ne daga nan jami'a Usman Danfodiyo University. A gaskiya wannan yajin aikin da aka shiga ya tabbare mana fannin karatunmu. Akasari kaman yanzu shekarun da ya kamata a ce mun yi karatu mun gama, a mekon shekara hudu yanzu ana neman shekara na biyar kenan fa. Ko a baya an taba shiga yajin aiki da aka shafa watanni tara ana yajin aikin nan daga baya aka dawo makaranta.
Wasu ɗaliban Najeriya kenan. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga Hanifa ta dawo da ƙarshen labaran duniyar.
Wata ƙungiyar da awar kafa daular Islama a Masar a jiya Lahadi ta ɗauki alhakin kai harin da aka yi kan wata tashar samar da ruwan famfo da ke gabashin mashigin Suez wanda ya kashe sojoji aƙalla 11. Aƙalla wasu sojoji biyar ne suka jikkata a harin na ranar Asabar a cewar rundunar sojin Masar. Wannan dai shine hari mafi muni da aka kai kan jami'an tsaro a Masar a cikin 'yan shekarun nan. Dubban mutane ne suka halarci jana'izar ma'aikatan jiya Lahadi. A ɗaya ɓangaren kuma shugaba Abdul Fattah al-Sisi ya jagoranci taron majalisar ƙori ta sojojin ƙasar wanda ya haɗa da manyan kwamandojin soji domin tattauna sakamakon harin, inji ofishinsa ba tare da bayar da ƙarin bayani ba. Ƙungiyar masu tsatsauran ra'ayi ta sanar da kai harin a cikin wata sanarwa da kamfanin dillancin labaran ta AMAC ya fitar. Ba a iya tantance sahihancin bayanin ba, amma an fitar da shi a Telegram kamar yadda aka yi irin wannan ikirarin a baya. Tarukan jama'a na ɗaukaka ɗan shugaban Uganda na ƙara janyo fargabar cewa yana neman shugabancin ƙasar ne bayan shekaru da dama ana shirya shi domin ya gaji mahaifinsa. Shugaba Yoweri Museveni, wanda ke rike da madafin iko tun shekarar 1986. Cikin 'yan kwanakin nan aka gudanar da bukukuwa uku na cikar Laftanar Janar Muhizi Kainerugaba, shekaru 48 a duniya a Kampala, babban birnin ƙasar. Kuma magoya bayansa a wasu sassan wannan ƙasa ta gabashin Afirka sun gudanar da gagarumin gangami da suka ce na nuna girmamawa ne ga shugaban nasu na gaba. Taro na baya-bayan nan bikin godiya na ranar Asabar ya samu halartar ɗaruruwan mutane da suka haɗa da manyan jami'an gwamnati da hafsoshin soji. Kainerugaba, wanda ke jagorantar sojojin ƙasar na Uganda, ya ƙara dagewa a wasu rubuce-rubuce da ya wallafa a shafinsa na Twitter, inda ya bayyana burinsa na yin mulkin Uganda. Ya yi magana game da ƙara kasafin kuɗin ɓangaren wasanni domin baiwa matasa goyon baya idan ya ci mulki a ƙasar nan, kuma ya ce nan ba da daɗewa ba zai bayyana shirinsa na siyasa.
A gaida Hanifa Kabir Isa wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin Najeriya, ma'aikatan asibitin ƙwararru ne suka gudanar da zanga-zangar lumana a yau Litinin, lamarin da ya janyo rufe kofar shiga asibitin da kuma hana masu zuwa duba marasa lafiya yin dubiya. Wakilin muryar Amurka Lado Salisu Muhammad Garba na ɗauke da ƙarin bayani.
Hayaniyan ma'aikatan asibitin ƙwararru da ke nan jihar Adamawa mai taken specialist kenan, lokacin da suka yi zanga-zangar lumana suka korufe kofar shiga ta fita na asibitin da nufin cewar lallai sai gwamnati ta biya musu buƙatunsu, domin a cewar su MD ko ku ince shugaba mai kulawa da asibitin baya musu adalci. Akasari ma dai bai san darajar ɗan adam ba. Muhammad Abdullahi Mincika yana ɗaya daga cikin wanda ya shugabanci wannan zanga-zangar, kuma ma'aikaci ne a asibitin ƙwararru na jihar Adamawa wanda yake kula da ɓangaren ba da magani a asibitin. ya koyi mana ƙarin haske akan dalilin zanga-zangar tasu.
As far as mu ma'aikatan nan gwajin we are concerned, duk zaman da yayi from 11 December 2021 zuwa yanzu is illegal. Daya na biyu, like I said, bai canja halayen shi ba. Zai je ya dauki mutum daga cikin gari ba ma'aikaci ba, zai zo ya ture ka kai inda gwamnati ta dauke ka, sai ture ka sai ya sa wancan mutum a gwajin. Kuma zai kira ka kai barawo. Muna da records na kayakin gwamnatin da yayi vandalizing a nan, zuwa clinics nashi, zuwa wasu wurare, hatta har magungunan da gwamnati federal government suka turo na COVID-19 a zuwa ba patients na corona. Yayi diverting din shi, hadin bakin shi da wayansu tsageru wanda suke wayan na abubuwan din ba.
Awal Ibrahim Law na daya daga cikin matasan da ake ji da su a fannin gudanar da aiki a asibitin, kuma shi ma ya goyi bayan wannan zanga-zangar. Wadane masa tambaya ko menene yasa suka fito zanga-zangan kin jinin shugabancin shugaban nasu?
Zai dinga zagin iyayenku, ya dinga zagin ku barayi, baku iya aiki. Lab scientist namu nan, muna da scientist guda 13 which is professional, suna da license nasu da certificate nasu, amma yazo duka yace su barayi ne, yayi closing wurin, ya bude site lab nashi, yayi employing wasu which is not professionals from other state, kuma ba wai ɗan indigenous na Adamawa ba, yaje employing mana wasu mata wadda bamu san menene qualification nasu ba, a dai professionals ko lab scientist ne ba sani ba.
Shi ma wanda ake zargin, wato shugaban asibitin kwararru na jihar Adamawan, Dr. Wadinga Dauda, wadda yayi mana ƙarin bayani akan cewar lalle ilahin wadanda ma suka fito wannan zanga-zangar lumanar 75 cikin 100 cikin su ba ma ma'aikatan asibitin bane, domin a cewar sa an riga yi musu canjin gurin aiki, wadda kuwa sun shigo wannan zanga-zangar ne domin su bata masa suna.
Yawancin waɗannan da kike gani dukkan su ina da record a file nasu, akwai query aida ko ya yana firma patient fake drop, ya ji ya sai a waje a leda, ko kuma a ya je yana diban jinin patient, ya ji ya bashi result da fake, duka irin waɗannan abubuwa duka in ka gan su nan duka tare. Wasu ma an riga yi transfer nasu out of the hospital a waje, su ba ɗan specialist bane, zuwa suka yi saboda su suka yi organizing saboda su yi irin wannan tarzoma.
Wannan zanga-zangan dai ya gudana ne a fadin jihar Adamawa, inda ma'aikatan asibitin kwararrun jihar suka korufe kofar shiga da fita na asibitin, da nufin cewar lalle sai gwamnatin jihar ta biya musu bukatunsu na canja musu shugaba. Lado Salisu Muhammad Garba, muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
Yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 11 na safe ne da minti 17, wato 4 kenan da minti 17 a Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samu mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 101.5. Kazalika muna nan ko da yaushe a shafukan mu na internet, wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Tan hakika ba da tangarda ba, kan jimarar ilimi abun rainawa, himma da kwazo kokayen mushinku jama'a, kiran mu nake bisa dagewa, bisa tattalin neman sani kowanne.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan Adam. A makon da ya gabata mun fara kawo muku hirar da muka yi da shugaban hukumar kula da ilimi kimiyya da fasaha a Najeriya, Professor Idris Bugaji, kafin lokaci ya halinsa. A cikin shirin namu na yau za mu dora akan wannan hira, inda kuma na tambaye Professor Bugaji ko akwai wasu shaidu da ke nuna cewa kasashen da suka rungumi ilimin kimiyya da fasaha sun fi tagaza abin a zo a gani wajen ci gaban kimiyya da fasaha a duniya. Sai ya ce
Germany yanzu, misali in ka je matasan Germany 80% ba wanda ke zuwa yi digiri, zuwa suke su yi koyi, su koyi sana'a, kuma tun suna primary da secondary ake fara nuna musu wato hanyoyin koyon sana'a hannu, abinda Turawa suke cewa dual system, wato kaje kwana uku kana karatu a aji, kaje kwana uku ka koyi sana'a. Haka matasan su ake koya musu a Germany. Ingila da ta yi kuskure na ture makarantun koyon sana'a hannu lokacin Prime Minister John Major, amma yanzu sun gane kuskuren su, sun dawo da kwalejoji na koyon sana'a hannu, kuma matasa da yawa suna shiga waɗannan wurare. Kuma wanda ya fito da ƙwarewa ta sana'a hannu ya yi ma mai digiri din ɗauka albashi. To shine abinda muke son matasa da iyaye na Najeriya su gane, mu dawo daga rakiyar wai kowa sai ya je ya yi digiri, ka je ka koyi sana'a, kai kuma ko digirin kai ka dawo polytechnic a zo a koya ma sana'a hannu. Domin yanzu in ka duba ayyuka da yawa ake yi a ƙasar nan, daga ƙasashen waje muke jawo masu ma'aikatan nan, AKK gas fire da shugaba Buhari ya kawo babban aiki mai muhimmanci, amma yanzu kuma sai daga kasashen waje za a je a kwaso wanda za su yi wannan aiki. Dangote refinery da aka yi a Lekki babbar ce, wato duk duniya babu kamar ta, amma wajen ma'aikata 2,000 fiye da 2,000 dauko daga India suke yin welder, suke yin haɗa pipes, suke ayyuka dai ga sanan sana'a hannu, wanda ya kamata a ce matasan Najeriya ne aka dauka suna wannan aiki. Kuma in ka je duniya baki ɗaya dai kowa yanzu abin da ya ba da muhimmanci koyon sana'a hannu, wato ma'ana skills.
To kawai yanzu za a iya cewa akwai wasu makarantu da suka ba da himma wajen kirkire-kirkiren nan da za a iya ba da misali da su?
To wajen fannin research, wato gwamnatin Najeriya ta ba jami'o'i biliyoyi masu ɗimbin yawa, kuma har yau ba wata fasaha da jami'o'i suka fitar wanda za a ci wannan fasahar ƴar Najeriya ce. Idan ka je duniya baki ɗaya kowace ƙasa tana tunkaho da wani abu na fasaha. In ka je Korea za su ce maka suna da LG, suna da Samsung. In ka je Japan suna da Honda, suna da Toyota, ga sunan. In ka je Germany ga Mercedes-Benz, in ka je Ingila ga Leyland, in ka je America ga Ford. Duk wata ƙasar duniya suna da wata sana'a da suke da wani fasaha da suke tunkaho da shi. Me yasa aka suka fitar da ita? Bincike ne aka yi ta yi aka fitar da wannan fasahohi. Mu kuma nan Najeriya ana ta ba jami'o'i kuɗi biliyoyi duk shekara, amma hayo ba jami'a ɗaya da ta fitar da wani abu guda ɗaya na fasaha. Wani za a ce wannan abun fasaha ɗan Najeriya ne. Sai dai mu taccen kayayyakin fasaha na ƙasashen duniya da India da Turkiya da sauran ƙasashen duniya, mu hayo ba mu da namu. To shi yasa muka juya tunani muka ce kai polytechnic da Allah ku zo ku nuna wato ƙwarewarku. MET ta kirawo dukkan polytechnic na Najeriya kowace take da wata na'ura da ta ƙirƙiro ta zo ta baje kolin ta a MET. Mun samu na'ura wajen 19 da aka zo aka baje su a wannan shekara da muke ciki, kuma mun yi babban taro inda muka kaddamar da wannan wuri. Kuma muna fata ƴan kasuwa za su zo MBTE da Allah su zo su ga waɗannan na'urori. Cikin na'urorin nan akwai babur mai aiki da wutar lantarki wanda wani yaro matashi ya ƙirƙiro shi daga kayayyakin da ake samu a nan Najeriya. Akwai abin nan da ake yin na COVID, na taimakon marasa lafiya na COVID respirator, su ma ma'aikata ne a nan Kaduna, wasu ƴan matasa suka yi shi. Akwai na'urori iri-iri ga sunan wajen 19. Muna fata wato za mu ci gaba da wannan, kuma za mu kirawo abin da ake ce ma economy abin nan round table da 'yan kasuwa, wanda za mu zauna da su mu yi musu bayani da yawa daga cikin waɗannan na'urori. Akwai patent a kansu, akwai 3D printer wanda Kaduna Polytechnic ta fitar da irin waɗannan na'urori. Yana da muhimmanci wato Polytechnic su ƙara ba da muhimmanci wajen fitar da ƙirƙiro fasahohi wanda za a yi amfani da su a cikin tattalin arzikin ƙasar Najeriya. Muna fata wannan mataki ne mai muhimmanci wanda zai sa wato duniya da Najeriya ita kanta ta gane muhimmancin rawar da Polytechnic za su taka wajen fitar da fasahohi wanda za a ce ga wata fasaha ƴan Najeriya. Don har yau ba mu da wata fasaha da za mu ce ta muci. Har injin nan da ake yin pounded yam wanda wani mutum ya fara yi a ko jihar Oyo ne, ƴan Japan sun ɗauka sun je sun inganta shi, yanzu ana saida mu ƙasashen duniya da sunan wannan na'urar ƴar Japan ce. Wannan tunanin muke son mu canza cewa mu ma mu ƙirƙiro namu aƙalla a nan Najeriya mai amfani da shi a hankali, kuma mu watsa shi a ƙasashen duniya.
Masu sauraro, a nan shirin namu na yau zai ja birki sai wani makon, inda muke fatan kammala wannan tattaunawa da Professor Idris Bugaje na hukumar MBTE, madadin bakon namu da kuma jami'ar da ta ba da umarni da daidaita shirin, Julie Ledes Gresham. Kamar kullun, naku Baban Yajibrin.
Can hakika ba da tangarɗa ba, kan jimarar ilimi abun rainawa.
To yanzu ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email.
Wasiƙa ta farko ta haɗin gwiwa ce, ta ce haƙiƙa hallaka mutane kimanin 50 da 'yan bindiga suka yi a ƙauyen ƙaramar hukumar Bakura a jihar Zamfara. Abin tada hankalin duk mai hankali ne ganin yadda gwamnati da jami'an tsaro suke yi wa matsalar riƙon sakai narkashi. Babban fatan mu dai shine Allah ya kawo mana ƙarshen waɗannan miyagun mutane da suka hana mu rawar gaban hantsi a ƙasar mu Najeriya. Sako daga Aliyu Muhammad dan Fulani Maradawa da baban gida AA Dogo Zirmi daga jihar Zamfara. Shi ma Nazifi Ibrahim Rigan Malam Shagar Sokoto cewa yayi harin da 'yan bindiga suka kai a jihar Zamfara, inda suka kashe mutane kimanin 50, gaskiya ba ƙaramin tada hankali bane. Mutane 50 fa ba kaji 50 bane. Sannan kuma a gefe daya an sake kashe wasu mutane 8 a ƙaramar hukumar Gwarenyo. Gaskiya ya kamata gwamnati ta farga domin kaucewa boran malan talaka, domin duk ranar da malan talaka yayi bore, to gaskiya abin ba zai yi kyau ba. Wasiƙa ta gaba kuma ta haɗin gwiwa ce. Tace assalamu alaikum VOA Hausa. Hakika ta bayyana a fili, gwamnatin kasar mu Najeriya babu talaka a gaban ta. Duba da yadda take kokarin ƙara kuɗin wutar lantarki, wanda hakan zai jawo hauhawar kayan masarufi da ƙarin tsadar rayuwa ga 'yan ƙasa. Duk da irin yanayi na aljannar waina, sama zafi ƙasa zafi da talakawa suke ciki. Muna addu'ar Allah ya kawo wa talaka mafita. Sako daga Amina Adamu Malamadori da Umar Baban Yaya Sabon Gida da Comrade Hassan Hamza Sulli a jihar Jigawa. Wasiƙa ta gaba kuma ta fito ne daga Hafiz Balaraba Gusau. Yace zuwa ga malaman jami'o'i a Najeriya, tabbas ya kamata ku gane yajin aikin da kuka ƙara tsawaitawa ba haifarwa 'ya'yan talakawa ɗa mai ido yake ba. Ya kamata ku lalubo wata hanyar domin neman buƙatar ku ga gwamnatin Najeriya. Sai kuma wasiƙa ta gaba da ta ce assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Dan Allah ku ba mu dama a yau mu yi kira ga delegate masu zaben waɗanda za su yi takara a zaben fidda gwani da ke tafi nan ba da daɗewa ba, da su ji tsoron Allah wajen zaben wanda zai kamanta gaskiya da adalci. Domin kuna sane da halin da ƙasar mu take ciki, babu shakka ƙasar mu tana buƙatar sahihan mutane waɗanda za su riƙe amanar al'umma. Muna fatan Allah ya ba ku ikon kamanta gaskiya da adalci. Sako daga Hassan Dogon Faci Batsari daga jihar Katsina da Musa Moni Takokiya jihar Zamfara.
Ta yanzu kuma ga Hanifa ta dawo da labarai a takaice.
Shugaban Rasha Vladimir Putin a yau Litini ya zargi kasashen yammacin duniya da yin sanadin mamaye kasar Ukraine da ya yi. Yana mai cewa Rasha ta ɗauki mataki ne a matsayin mayar da martani ga abin da ya kira wata barazana da sam ba za a taɓa amincewa da ita ba a kusa da kan iyakokinmu. Da yake jawabi a wurin faretin soji na tunawa da shan kashi da Jamus ta yi a yakin duniya na biyu, Putin ya yi magana game da bukatun Rasha na tabbatar da tsaronta, wanda Rasha ta yi a watanni da suka gabata gabanin mamayar da ta yi a ranar 24 ga watan Fabrairu, yayin da ta sha nana ta cewa ba ta da shirin kaiwa makwabciyarta hari. A yau Litinin ne 'yan kasar Philippines ke kada ƙuri'a don zaben sabon shugaban ƙasa, yayin da ɗan habbararren mai mulkin kama karya kuma mai fafutukar kawo sauyi da 'yancin ɗan adam a matsayin ɗaya daga cikin fitattun 'yan takara a wannan ƙasa ta Asiya. Mai bin tsarin demokuraɗiyya wanda ke cike da rarrabuwar kawuna. Wasu manyan kamfanonin yammacin duniya da masu hannu da shuni na cikin gida sun buga tallace-tallace a jaridu a yau Litinin, suna taya John Lee murnan zama shugaban Hong Kong na gaba biyo bayan wani tsari na zaben ɗauki ɗaura, wanda masu suka suka yi Allah wadai da shi a matsayin abin da ya yi hannun riga da tsarin demokuraɗiyya.
Kuma sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma an jima da misalin ƙarfe 9:30. Wato agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya kai mu, inda za ku ji cewa ƙungiyoyin mata musulmi sun gudanar da wani taro domin tunatarwa kan haƙƙin mata a musulunci da kuma hanyoyin shawo kan matsalar mace-macen aure a jamhuriyar Nijar. Yanzu kan a madadin ita Hanifa Kabir Isa wacce ta tani gabatar da shirin, sai kuma Julie Ladies Gresham da ta haɗa shi, da kuma injinanmu ni wato Cornelius, ni Muhammad Lalo nake cewa mu tara a shirin namu na dare idan Allah ya kai mu, sai dai kada ku nisa domin ga shirin yau da gobe.